ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة ديدا 24 ga watan Rajab Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1427 daidai 18 ga watan August shekara ta 2006 muna karatun littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta mishi. Dan ba a manta ba, muna kan matsalolin da ke sa ake cin karban hadisi. Daga cikin wannan matsala mun ji magana akan al-mukhalafa, cewa in aka samu sabani ta kan faru ta canza ainihin wato siyakin hadisi, a ɗauki isnadin wani hadisi a aza wani isnadin, ko kuma a cuɗanya hadisi mawqufi da marfu'i, magana Annabi a cuɗanya ta da ta sahabi, ko kuma a ɗauki gaba a dawo da shi baya a cikin isnadi ko a cikin matni, duk mun kawo misalin wannan. To a yau sai malam ya ce au bi ziyadati rawin, ko kuma a samu sabani ta hanyar ƙarin wani mai riwaya a cikin isnadin da dama an riga an san shi. To magana dangane da ziyada ta rawin ga bayani a kanta Ibn Hajar ya yi a cikin sharhi, amma bayan nan za mu ɗan nuna a ita ce. Ga shi a cikin sharhi a cikin Mubha sai ce au in kanatil mukhalafatu bi ziyadati rawin fi asma'il isnadi, ko kuma in wannan saɓani ya kasance ta hanyar samun wani ƙarin mai riwaya ne a cikin isnadi, wa man lam yajidha atqana mimman zadaha, sai zama wanda bai zo da wannan ƙarin ba kuma ya fi ƙwarewa wajen hadda, ya fi hadda yadda wanda ya zo da wannan ƙari. Fa hadha huwa al-mazid fi muttasil al-asanid, sai malam yake to wannan sai ke kira al-mazid fi muttasil al-asanid. Wa shartuhu an yaqa at-tasrihu bis-sama'i fi mawdi'i ziyada, sharadin irin wannan in ana so a karbe shi shine a daidai wurin da ƙarin ya faru, to a ji ƙarara. Almajirin ya ce haddasana, ya fito ƙarara ya yi tasirihi, wa illa in kuwa bai yi tasirihi ba fa mata kana mu'an'anan, in har dai ya kasance an ne a tsakani masalan tarajjahati ziyada, to wannan ainihin wato ƙari, to za a ainihin wato rijayar da ita. Wato ga yadda misalin yake, bari mu ɗauki misalin makarantar Imamu Malik. Idan kuka dubi yadda abin yake a makarantar Imamu Malik, misali Isma'il almajirin Imamu Malik ne, ɗan Imamu Malik ne, wato ibn ukhti Malik, ɗan ƴar Malik, ɗan ƴar uwar Malik ne. Isma'il sai zai ce haddasana malikun an nafi'in an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka sake samun wani almajirin na al-Imam Malik mai suna Abdullah ibn Maslama suna yanzu ce haddasana malikun malik an nafi'in مالك عن الزهري زهري عن نافع نافع an ibn Umar, ku ga yadda isnadin yake. Kuma ya zama matnin wannan hadisi na farko ɗaya ne da matnin wannan hadisi na biyu. A ƙarƙashin wannan isnadin duk ɗaya ne, sai dai almajiran Imam Malik nan Isma'il ne, nan kuma Abdullahi ibn Maslama ibn al-Qa'nab. A wajen malaman Imam Malik, a nan Maliku ya yo kai tsaye daga Nafi', a nan kuma Maliku sai da yayo daga wurin Zuhri, Zuhri kuma daga Nafi', amma hadisin dai sai zama guda ɗaya ne. To yanzu abinda muke so mu gane a nan, to kuskure ne ya faru kenan? Ɗayan abu biyu, ko dai a nan isnadin da Isma'il ya kawo an samu inqita'i, shi ne akwai mutum guda da babu, shi ne Zuhri. Idan ko har wannan gaskiya ne, daidai ne, babu kuskure, babu inqita'i, to a nan kuma to an samu mukhalafa, domin shi kuma wannan ya zo da ƙarin wani mutumi wanda babu shi a nan. Don haka sai a ce Abdullahi ibn Maslama khalafa Isma'ila. To a irin wannan nan ɗin ba kuskure ba ne, kuma babu inqita'i, nan ɗin ba kuskure ba ne, kuma wannan ƙarin ba mai cutarwa ba ne. Irin wannan gano wannan daidai, wannan daidai ne, yana faruwa ne ta hanyar bahasi game da malaman hadisi. Imam Malik yakan karanto hadisi kai tsaye daga Nafi'u, to akwai kuma wanda yake yayi karatu wurin Maliku, yayi karatu wurin Nafi'u tun kafin shi Maliku yayi. Za mu zo mu samu irin wannan. Akwai malami guda ɗaya ya karantar da uba, ya karantar da ɗa, ya kuma karantar da jika, kamar al-Imamu Siraj, malamin Imam al-Bukhari da yana da kitab al-Musnad, wannan dattijo sai da yake kara 120 a duniya. To kaga duk wanda yake kara 120 a duniya yana malanta tun yana shekara 20 da wani abu, kaga sai da yake kara aƙalla kace 90 yana malanta. To shekara 90 yana malanta, kaga ya karantar da tsabaka wajen guda uku ta samari, ɗan shekara 30-30, wato wannan ya taso ɗan shekara 30 sai je wurin shekara, to wani ma ya sake tasowa lokacin ya kai, shi ma wani ma ya sake, misali kaga ya karantar da ɗa da uba da jika. To shi wannan Imam Nafi' ya karantar da Zuhri, sannan daga baya kuma Maliku ya zo yana karatu a wurin shi, to sai zama hadisan da Maliku ya koyo a wurin Nafi'u kai tsaye, in Maliku ya zo kai tsaye sai ce daga Nafi'u. Ana nan kuma sai Maliku ya rinka koyon karatu a wurin Zuhri, to hadisan da ya karance su wurin Nafi'u, wani lokacin sai ya ƙara karanta su kuma a wurin Zuhri. Kun gane abu? Ya koyi hadisin a wurin Nafi'u, sai kuma ya sake koma makarantar Zuhri, sai Zuhri ya ƙara karantar da shi wancan hadisin da ya koya, sai zama isnadi ɗaya ne, hadisi ɗaya ne. Amma kuma a nan sai a ji Maliku ya ce an Nafi', a nan kuma sai a ji ya ce an Zuhri, sannan an Nafi'. Sai wasu suke to an samu mukhalafa daga almajiran Imam Malik, sai a ce a'a, wannan ana karɓar shi saboda mazidin fi muttasil al-asanid ya faru tsakanin Maliku da Nafi'u da Zuhri. Kun fahimci wannan? Wannan yana daga cikin rigingimu waɗanda matsaloli ne a matsalahu, amma ba matsaloli ba ne. Kafin ka gane su ne sai ka ga zahiri akwai illa, amma in ka gane sai ka gane babu illa a ciki. Ina fatar mun gane. الامام الخطيب ينا بهم الكتاب يلا الامام ابن الصلاح يي اشاره زوا غريت سينه في التلميذ المجيد في متصل الاسانيد. انا فاتان غالي
so. Don haka kun ga al-mazid fi muhtal fi muttasil al-asanin in ya faru ba mukhalafa ba ce ana karbe shi ne, amma idan shi wanda ya zo da wannan ziyada na daya ya zama ba amintacce ba ne, kun ga ba za a karba ba, kuma ba za a yi da'awar mukhalafa ba, sai a ce rashin aminci ne ma ya kawo mukhalafa, don haka magana duk ta rushe tun daga farkon. Na biyu, in ya zama ya yi an'ana a ciki, to kun ga a nan to an samu wata matsalar ita ma. Saboda haka sai ya fito ƙarara ya ce haddasana, ko wata kalma da za ta nuna ya ji ne baki da kunni. Ina da yake audi idbalihi, ko kuma mukhalafa ta faru ta hanyar sauya mai riwaya, a kawo wani a aje wala murajjiha, amma sai zama babu yadda za a yi a tarjihi tsakanin guda biyu. Kana da riwayarka daga Maliki, lannan daga Maliki, daga Nafi'u, daga Ibn Umar, lannan sai ka ji daga Maliki, sannan daga Afa, sannan daga Ibn Umar, kuma sai zama wala murajjiha. Yaya wala murajjiha? Shi ne daga cikin almajiran Imam Malik ɗin babu hanyar da za a bi ai tarjihi tsakanin wannan da wannan, ga kuma matsala ta faru tun daga kan malamin Imam Malik, ka rasa hanyar da za ka bi kai tarjihi tsakanin guda biyu. Ko kuma ta zan asalin almajirin ma guda ɗaya ne, Isma'ilu ne a wannan isnadin, ma Isma'ilu ne, amma kuma da ka zo nan wajen malamin Imam Malik nan aka ce daga Nafi'u, nan kuma daga Afa, sai ka rikice. Yaya za ka iya gane cewa tabbas Nafi'u ne ko Afa a nan? Ba ka da wata shaida, wani dalili da zai iya taimakonka wajen ka yi tarjihi, ka karkata akan cewa wannan riwaya ce daidai, wannan ba daidai ba ce. To dukkan isnadin da ka samu kanka a cikin shi game da irin wannan, ko matanin da ka samu kanka a siya irin wannan, shi ne abu guda biyu waɗanda suke kawo da juna, ko kuma ba irinsu ɗaya ba, sai suka taho ta hanya ɗaya, kuma ka ga babu yadda za a yi haka ta yi. Mutum ya ce sunan mahaifinsa Ibrahim, a wata riwaya kuma sai a ji ya ce sunan mahaifinsa Hudu. To Hudu fa da Ibrahim ba ta taɓa haɗuwa ba, amma da cewa ya sunan mahaifinsa Ibrahim da aka bugo wanda fahimci, sai kuma aka ji ya ce sunan mahaifinsa ɗan Ladi, to za a iya haɗawa, za a iya cewa wancan sunan rana ne, wannan sunan yanka. Kaga akwai murajjiha, ina son ku gane me murajjih ɗin. Akwai abin da ke taimako a yi tarjihi, a iya tafiyar da su gaba ɗaya, ko kuma a karkata wuri guda ɗaya. Amma in ya zama babu murajjiha da zai taimaka a karkata wuri guda, ko a tafiyar da su gaba ɗaya fa, to wannan shi ake kira al-muttarid, shi ne hadisi muttarid. Hadisi muttarid shi ne hadisin da ya zo ta hanya ɗaya, amma kuma babu tabbas akan magana ɗaya. Shi ne kamar misalin da neman kwani, mutum ne zai karanta rufe farillan Allah guda bakwai ne, sai da aka ɗauki magana kakka gobe da zai sake karatu, sai ya cikin nishaɗi shi da komai sai ce farillan Allah guda takwas ne. Sai ka ce ala gafata malam jiya bakwai kake, sai ce eh haka ne. Sai ya ce amma kuma ala gafata malam ranar muna karatu a tsoron gidanka, ka ce guda tara ne, sai ce eh kai ne ka faɗi gaskiya. To sai zama gaba ɗaya magana ɗaya ce, ba za ta taɓa yiwuwa takwas bakwai tara zama abu ɗaya ba, kuma ya kasa tabbata shi da kansa akan lafazi ɗaya. To don Allah ka gaya mun wata hanya mu nufi da ita da za mu iya gane daidai. Dama shi ya zo ya faɗa kuma ya canza, an sake taɓa shi ya sake canzawa, to ka ga ya ruɗe kenan. To duk mutumin da ya samu kansa irin wannan, to ana kiran riwayar shi mutsariba. Ina fata an gane, saboda babu tabbas akan abu ɗaya. Sai malamin ya ce wa kad yaqa'u al-ibdalu 'amdan
imtihanan, iddali dinnan yakan faru amdan ta gangan domin jarabawa, kamar da ya faru ga al-Imam al-Bukhari da ya shiga Baghdad. Imam al-Bukhari in ka dube shi a ido kaga yaro kaga ɗalibi, amma a ilmance kuma malami ne, ma'ana ya kai matsayin malami amma ya ido na neman ilimi, saboda haka sai ya shiga Baghdad. Su kuma malaman Baghdad a lokacin nan suna ji da kansu, su al-Imam al-Zuhali sauransu. Tun kafin Bukhari ya zo suna jin ana cewa amirul mu'minin fil hadith, to da yake suka ce wannan ne amirul mu'minin fil hadith, to ku je ku jiya ya karatu nake mana, daga nan ku gane darajar. Sai suka ce kawai za su je su kure, sai suka je suka shiryo kansu su goma hadisai guda ɗari, kowa ya rike guda goma, kuma suka tuɗa hadisan suka rikita su. Sai suka zo suka ce wasu hadisai ne suka rikice mana, su ne muka zo tambaya. Idan suka karanta suka karanta sai ce bai sani ba, da suka gama karantowa gaba ɗaya sai ce bai sani ba, sai suka ƙyalƙyale da dariya suka ce to ba an ce sai ne amirul mu'minin a hadisi, ya ce a'a ina ce muku ban san su a haka ba. Ai in ma ya ce ba haka suke ba, a'a kawai sai ce bai san su ba. Wato ya zama digital kenan, ka san digital technology, idan ka sa lambar da bai sani ba shi ba zai ce maka sai ce bai sani ba kawai, da zai ce kuskure da ne wajen ka gyara. Yawa, don haka kawai sai bai sani ba. Yake to ku tsaya mana, da suka tsaya sai yake kai matanin da ka ɗauko ɗansu ka haɗa da isnadi, ba isnadin ba ne, isnadin yana wurin hadisin da wani da ka yi shirya masa hadisan gaba ɗaya, sai suka ce fal'ana anta amirun lil mu'minin fil hadis, sai suka sallama masa a yanzu. To yanzu kun ga irin wannan abin an yi don jarabawa ne ko? To irin wannan ibdal din yakan faru, a ɗauko isnadi a haɗa da wannan, a ɗauko matanin a haɗa da wannan, kun ga an yi ne don a jaraba shi. To idan ya faru don jarabawa ne, to wannan ba za a tuhumci wanda ya haka ba. Misali, a cikin jarabawa ne sai malamin ka zai ce maka innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, haka za qalat Aisha an nabi sallallahu alaihi wasallama, sah sai ka sa sah. Sai malami ke soke, amma kai kuma yanzu kwakwalwarka sai ta haddace ba ruwanka, ka je kace ai malam ma ya yarda daga Aisha ne hadisi, yanzu ka ga shi ya yi maka jarabawa ne, kai kuma sai ka ɗauka haka. To in ya faru irin haka shi malamin ba shi ne abin zargi ba, shi malamin ke cewa to yakan faru amdan imtihanan. Ina fatan mun gane. A nan ma ga wata magana wadda tana da muhimmanci, a inda malamin ke cewa وقد كما وقع للبخاري والأقيلي وغيرهما، هكذا فعلوا الإمام البخاري ده أقيلي ده وقت أنسوا معلمة إن كان أكثر جميل في كتشي إسر إلم وقت أنن أبنى الإس أقول التاسم الإمام الخطيب البغدادي ميسونا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع التاسم جزء إجيني لا تتلو إلم وقت أنن تسوشن ديوا يا كاو ما فاتا أنغاني هكذا كما أكثر سير علام النبلاء da tazkiratul huffaz za ka ga kissa ukaili din nan dukan su. Wato so da dama akwai mutanen da ba su da haiba ta malamai, kamar al-Imam al-Hariri mai littafin mulhatul i'rab, haka sai in ka ga shi sai ka dauka ma mahaukaci, saboda ko ta jige ne shi da kansa baya yi busu busu. To amma in ya fara magana sai ka rikice, sai ka ce wahayi ake mai na larabci, ya rubuta maqama maqamatul hariri da mulhatul i'rab. To in ka ganshi amma sai kace wannan tabbabi ne, amma kaga duk ilimin da Ibn Malik ya tattara a cikin littafin Alfiya da Alkafiya da sauransu, waccan baiti 3600 wannan baiti 1000 duka Hariri ya iya takura su a cikin baiti 300 da wani abu. Amma ha duk abin da kake bukata da ya shafi nahwu da sarf din ka same shi a cikin Mulhatul I'rab. To amma in ka ganshi bai da haidar malamai. To akwai mutanen da suke haka ba su da haiba ta malamai, rashin haibar nan ta malamai ita take kawo sai a rena su, sai ce bari a jaraba shi. To bari jarabawan ne wani kuma sai ɗauki hadisin haka a halin su yankin anime ne don a jaraba a ga an cewa ne kaza ne, to kaza ne ko bari a gwada a gani. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. To sai malamin yake cewa وشرطه الله يستمر عليه الشرع احتمالا من جده وواني هكا توكيه دوجي اكن ايرن wannan abu ني cigaba yana riwayar isnadin haka tare da wannan matanin da ya hargitsa to kuma wannan sai zama ya zama wani abu daban dan haka sai malamin yake balyan ta ni binti ha'il haja abin ya tsaya iya inda bukata ta tsaya ina fata an gane sannan kuma ya bayyana gaskiya yadda abin yake walau waqa al-iddal amdan la li maslahatin bal min igrad masalan wa huwa min aqsam al-mawdu da ace da gangu malamin zai zo ya dan ko isnadi ya rikita shi ba dan wata bukata ba kawai yayi haka ne dan ya kawo wani abu wanda ba a taba ji ba kuma ya bayar da shi haka yin shiri wannan sai zama ƙarya kenan ya zama hadisin ƙarya ina fata mun gane walau waqa ghalatan in kuwa da kuskure ne fa fa huwa min al-maqlubi to sai a ce ya zama maqlub in ya dauki isnadin wani ya dora wani miyo a baya awul mu'allal ko kuma a ce mai illa ce ta faru to kun ji waɗannan bayanan yin abu Allah ya taimaka to sai mu koma sama malam har yanzu fa muna magana akan al-mukhalafa ne jama'a malam yace aw bi taghyirin ma'a baqa'i siyaq ko kuma tare da ghayyarawa na wasu harufa ko wani harafi amma sai a bar surar yadda siyaqin yake ko kun gane bari ni muku misali wannan akwai misalai da yawa
kamar Hamid Jamid Hamid wannan ha wannan ji wannan ha kaga yadda siyakin yake an banki sai an dauko wani harafi an sauya da wani sunan malaminka Hamid sai ka karantar da dalibinka haddasani Hamid sai ya ce malam ya ce haddasani Jamid kun ji daya na biyu Hamid din ne amma da ya tashi ko kuma Jamid din ne da ya ce canza shi sai zama Majid haddasani Jamidin misali sai zai ce haddasani Majidin haka ga ba abin da ya rage ba abin da ya tsara sai dai ya canza ghayyara ko kun gane to irin wannan takan faru da yawa a wajen sunaye na malamai da wajen nasabarsu zuwa ga garuruka misali yanzu al-Asqalani al-Asqalani Ibn Hajar akwai kuma al-Qaffalani al-Qaffalani in ba kai a hankali ba sai ka rikice saboda dukkansu kowa yana da sharhin Bukhari wannan al-Asqalani Ibn Hajar yana da sharhin Bukhari Fathul Bari wannan al-Qaffalani shi kuma yana da irshadi sai to kun ga waɗannan abubuwa ne waɗanda zaka ga ko a sunayen garuruka za ga yana faruwa haka an gane wannan da kyau misalin sunan mutum Doma to sai ka je ka ga an kira shi Mado da aka rage kuwa ka kara sai dai an dau gaba an koma da ita baya ka duba da kyau ka gani yanzu a jihar Kaduna muna da garuruka guda biyu akwai Ancan akwai Autan in ba kai a hankali ba Ancan da Autan Ancan
da autan ka dubi wannan yana da rikici ƙwarai da gaske dan harufan wani an jiya shi ne kawai sama ta koma ƙasa dubi an tau sai kuma au to dubi ikon Allah dubi ɗan ɗin nan shi ne aka jiya a nan dubin shi ne aka jiya a nan kuma garuruka ne daban-daban to zai iya faruwa idan sunan malaminka Ahmad Ibrahim an tau sai ka je ka ce Ahmad Ibrahim autan sai kuma yanzu dukkan su malamanka ne sunan su ɗaya amma dama da garurukan ake bambance su to ka san da sharri yake sai ɗaya zama da isi ne za mu samu irin wannan rikici misali sunan wannan malamin Ahmad Ibrahim an tau wannan kuma Ahmad Ibrahim autan daya fikatun daya kuma munkarun to idan yanzu ka gaya wa ɗalibinka haddasani Ahmad ibn Ibrahim an tau shi kuma sai ya ce ka ce haddasani Ahmad ibn Ibrahim autan malaman hadisi suna gani sai su ce wa hadha dha'ifun to shi yasa ake son ɗalibin hadisi sai ya natsu da kyau sunayen nan na malaman hadisi suna da hadari kun san abin da yasa kuma yancin malaman hadisi ba laraba ba ne kun ji wata jarabawa wanda da yake da littafin Ibn Salah muqaddima da zai karanta ƙarshe za ka gani tun zamanin tabi'ai gari ta zawa ya babban malami na hadisi ko fiqh sai a ce wani gari ta zawa ya ce zama duk ba laraba ba ne asali bayi ne ma suna kiyaye wannan da ke ku gani yanzu ku ga duk sunan da ba na yaranka ba ne da wahala fadi duk sunan da ba na yaranka ba yana da wahala fadi yanzu misali nan kurkuzu sunaye din nan da fulani suke amfani da su Hausa ba sa iya fadin su daidai Madibbo sai ce Madibbo kawai Madibbo zai ce to wannan ma fa yayi kokari to a haka din nan in ya fadin su to ba daidai ya fadi ba dan ta iya ruwa kalmar Madibbo din nan yadda ake rubuta ta da yasa Madibbo din nan sai ya zama ba ta iya bayuwa zuwa ga sunan wani ne kuma to dan haka malaman hadisi sai su dole ka tsaya ka iya lafuzzan ta sunayen malamai la siya madinan tun su ba laraba ba ne yanzu al-Imam al-Bukhari ba laraba ba ne Abu Dawuda Nasa'i Ibn Majah At-Tirmidhi duk waɗannan kutubu sitta din nan gaba ɗayan su Imam Muslim ne kawai Balarabe shine Balaraben ƙasar ne Sabor ta Iraki amma duka sauran su Bukhari duk ba laraba ba ne dan haka kowa in ka duka ka ji a cikin sunan su akwai wata kalma mai wahala Ibn Majah wajen faɗin sunan garin su Al-Qazwini Qazwini to in baka yi a hankali ba Tirmidhi sai ka ga Nasa'i sai ka ga haka Al-Imam al-Bukhari tafi kana faɗin sunaye sai ka ji Al-Barduzba din nan sunan kakan su dinan da so kaga ire-iren waɗannan dole ne sai mutum yayi taka tsantsan in ba haka ba to amma kuma babban taka tsantsan shine ka koyi faɗan su a bakin malaman da suka san su shikenan sai ka zauna lafiya misali Musaddad Ibn Musarhab Ibn Musarbal malamin Imam al-Bukhari ne Imam al-Bukhari kuma da yayi shi haka haddathana Musaddad ibn Musarhab ibn Musarbal yace kana musaddadan kafihi dama ne musaddad da Hausa ne gandakatar malam ne dacewa sai Bukhari yace kuma kana musaddadan kafihi kuma musaddad din ne lakinan saddadallahu khutaka lakinan a cikin al-Qur'ani suratul Ahzab ne ku yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima وشن منين قولوا قولا سديدا سديدا سديد في ذاته ديدي تو دون هكا جماعة كنجي يسيني او بتغيير ما ابقاء السياق وتقوكما دا اينه سوية سنة تعالى دا بني برن سياق اذا ما فالمصحف انجاني والمحرف وأنا سمع لني بيان وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء سورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقص إذا تنجم أن يسامون النقص كما خاء كما يدي في حاء نفعة من ذلك الحسين كما يدي في الحسين وإن ابن يجا فالمصحف شكي كرا المصحف تفسير يا فاروق وإن كان بالنسبة إلى السكن إذن كما وجد سكن ما وجد وصلي فالمحرف تفسير شكي كرا المحرف ومعرفة هذا النوع مهم فهم أن الفنينة مهم أنت عليك وقد صنف فيه العسكري الإمام العسكري وتو الإمام أبو أحمد الحسن ابن عبد الله ابن سعيد العسكري يا رب تعينه لكافي أكان هكا من لكافي الناس تصفيفات المحدثين مجلد أكني أنغانيكو فنا هكا والدار قطني الإمام الدار قطني فيما أينه يا رب تلكافي لأنه سمع لمن دداما فرغة أينه لكتفي ديوا أكي لكافي الإمام الدار قطني shi malamin tahqiqi nan Ali Hassan yana cewa a wancan lokaci yake ba a buga shi ba amma an buga shi sai dai bai cika ba ni kaina na gan shi ne an buga shi mujallabi 17 na taba ganin shi a Madina na ni akai shekara 8 ko 9 na gan shi an buga shi mujallabi 8 din mujallabi 17 ko 18 amma ko a lokacin nan bai cika ba kuma ga shi shi ma Ali Hassan a tsatsa bayanin da yake yana nuna cewa shi wanda ya tahqiqin wancan littafin ainihin tafsifatul muhaddisin din san Umar Mahmud Al-Mura yake cewa ainihin wato littafin da rakoto ne din akwai photo stat din asalin bugun a library na Jami'ar Islamiyya a Madina amma ko a lokacin sai yake lakin na hana kisa asalin nuskan ma na kisa ce to a bugun da na gani ma ne mujalladi 17 ko 18 din shi ma din a ƙarshe din sun bayyana iya abin da aka samu ke akwai daban da suka bace wasu ba a ganin asalin su gaba daya misali yanzu kamar littafin Ibn Khuzaimah ya bace a duniya shi sahih na Ibn Khuzaimah juz'i hudu ne kawai a hannun mutane kowa ka samu ya ga wannan juz'i hudu ne a cikin shi to amma zaka ga Ibn Hajar da ya rubuta Bulughul Maram a zahiri yana da shi don yana dibo hadisai kai tsaye a ciki wallahi mutan jama'a kun dai bambance ko idan wajen digo ne kamar zalim aka mai da shi dal na fata an gane ra'un aka mai da shi zai sai a ce an yi tafsiri tafsiri yawa musahaf an gane ko idan kuwa abin ya zama a'a wasali ne aka canza to kun ga wajen canza wasalin nan akwai hadari wasu sunayen ya halatta a canza musu wasali da nasba kamar me kamar Tirmidhi kana iya cewa ti kana iya cewa ta kana iya cewa tu kana iya cewa Tirmidhi kana iya cewa Tirmidhi kana iya cewa Turmudhi to kaga anan ba matsala to amma yanzu sunan Muhammad Muhammad kaulan wahid Muhammad ne to amma ba hausa Muhammad yake cewa ma yake cewa ba mu ba Muhammadu bahan shi haka yake cewa saurari ka ta kaji Muhammadu zarnako Muhammadu to in ya fade shi haka yayi kuskure to al-Imam Muhammad Ar-Ramahurmuzi Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Khallad Ar-Ramahurmuzi malamin farko daga cikin malaman da suka rubuta a cikin متفسين المصطلح والحديث من لتاف المحدث الفاصل بين الراوي والوائي تو كذا وانا معلمي تجيب لتاف انت صنفة ممطلع في اكاسا فتن سنان في ديدي اكاسا فتن سنان لتاف في ديدي سورة سيما بابا العربي بني يوان سيما سيما لما فارساني عندي سيما مترمي دي دينا دي فارسا واني سيكا فارسا واتو اي كسف فارسا ادا kamar jihar Gongola ce a da kaga jihar Gongola a da ta fi Adamawan yanzu yawa to mutumin da ya rasu shekaru 30 shi dan jihar Gongola ne amma ina ne garin su Ibbi a yanzu dai ake shi ba dan Adamawa bane amma a da fa shi dan Gongola ne to Farisa a da
tana da fadi san duk tana karkashin Farisa ne a da Portugal duk tana karkashin ta ne to kasashe Farisa ta shigo don haka sai ka ji wani al-Farisi wani al-Farisi wani al-Farisi to da aka zo kuma yayin ka kasa irin yadda Turawa suka kawo sharri kuma shine kowa ya ka dan ibo musu cikin cokali aka ce iya garin kuce to kuma ka ga sai sa sai kaga kamar Salman al-Farisi yanzu da ake cewa Salman al-Farisi yanzu garin su ba a Farisa bane kuma yanzu garin su ya fada cikin Spain eh yanzu garin ya fada cikin amma a wancan lokacin Farisa ce Spain din tana cikin Farisa kamar yadda Karim Lamido a da tana karkashin ina yanzu na to yanzu ba to ka gani shine irin waɗannan abubuwan al-Imam Ar-Ramadhi kudu biyar da sunan shi yake Ar-Rama Hurmuzi Ar-Rama Hurmuzi yanzu ga wannan garin Farisawa ne dukan wannan har yanzu Farisa ne to sunan garin shi ne ake danganta zuwa gare shi sunan shi Abu Muhammad عبد الرحمن ابن خلاد الرام هرمز فيما للتاسس المحدث الفاصل بين الراوي والوائي to amma kuskuren da nake da yawa sai a tsiga babin anan sai a ce al-muhaddith al-fadil bayna ar-rawi wal-wa'i a al-muhaddith al-fasil bayna ar-rawi wal-wa'i kamar radd al-adhan malam Abubakar gumi shi ma matsala da ake samu da malamin da shi litafi haka mutane da Larabawa jini suke cewa in ka ce jini mu ba za mu karba ba dan haka in ka ce jini mu a wurin mu kai ne kai ta sunfi don ka canza ba jini bane jini ne in baki suka yi ba lahaja ce bakin su ne akwai abin da harshen ka yana tasiri in ka shiga wani harshen sai ya ki faduwa yanzu misali duk yadda kai da Bahaushe haƙuri yake kai yake faɗin fa ko a karatun Allo ko a karatun boko sai ya ce fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith yan wato asalin hausa kenan fa kaji wannan sannan ya taho boko wallahi dole ki ta saba wace yake fadin f ba wani farfajiya da hausa a farfajiya yake cewa faffada ba yake dole da f to in ka je da shi wani yaran duk yadda kai da shi to kawai hakuri yake ana tafiya haka to Larabawa matsalar da ke faruwa na kasar Sham su kuma ba yi ne musu wahala ba ta ne musu wahala a larabci amma zan faɗi dalili yau ba ta ne musu wahala don haka in kana karatu fiqhin malikiya za ka ji mai mukhtasar ya ce idan mutum ya zo yana karatun fatiha sai karanta ta da za ya ce to babu sallah sai ka wasu hukunce-hukunce sai dai kaza sai dai kaza sai dai kaza su sai ka ce ya na ba a faɗi ba a'a kana nan wata ran zaka wuce a Ka'aba ana sallah wani dan Balarabe zai zo muku sallah sai dai kai ya ce ghayrul maghdubi alaihim wala dhalli wa haka zai faɗi da ba da ba har ya zama shahararren abu a cikin littattafai na tajwidi waɗanda suke manya kamar Ibn al-Jazri da sauransu zaka ga suna tambayi akan waɗannan mutumin da ke karanta babin ya mai da ita ra in ku karanta azkar ma za ku ga nawa da yake mutumin kasar Sham ne Larabawan duk da kaga suna haka asali ko ni ma Larabawa bane assimilation ne wasu yare ne suka juye suka zama Larabawa don haka sai wancan yaren nasu na asali yake tasiri a kan su ko kuma suna tare da wasu yare waɗanda suka yi ƙarfi amma kuma su kuma sai yaren su ya rinjaye waɗancan ɗin shi ya faru a ƙasar Masar akwai kibbawa ƙabilar Fir'auna ba Larabawa bane sannan akwai su Yusuf bani Isra'ila ba Larabawa bane sai dai akwai Larabawa kuma
to waɗannan sai suka yi ƙarfi, da suka yi ƙarfi sai kuma yaran waɗannan na ƙasa sai taso sai danna waɗanda suka yi ƙarfin. To sai zan tunda waɗannan su suka yi ƙarfi sun koyi yaran sun tafi haka, amma akwai abubuwan da ba sa iya faɗi. Misali, yanzu kamar a nan, a Filatancin Adamawa ne kake jin ji, amma babu ji a cikin Filatanci, sai babu ji. To amma ya aka ji ta shigo, akwai ƙabilu masu ƙarfi a nan ne da aka zo sai aka fi ƙarfinsu, to da aka fi ƙarfinsu shi kenan sai kuma sai zama wannan ji ɗin ya shiga. Don haka da za ka samu dattijo ba Filatani za ka ji babu wannan zidin a bakin, amma yara za ka ji duk akwai zidin a bakin. Ina fatan kun gane. To abin da ya samu Larabawan ƙasar Masar da Lebanon da Syria kenan. Idan ka zo ka rubuta musu, kun ga bari ku ga abin mamaki, da za ka zo ka rubuta hakan ɗin ki ne ba jini ɗin kenan ba, yana zo kuma jinin zai ce maka. In ga rubuta jini ɗin ya zo kuma buɗin zai ce, wato akwai wasu abubuwa a cikin harshe, idan harafi kaza ya haɗu da kaza sai ka kasa faɗan shi. Idan jinin ta haɗu da wawun sai ta koma musu ra, idan ra ta haɗu da wawun sai ta koma musu ji. Yasa ba yadda za ka yi da su su ce maka gumi, waye sai ce gumi namun jiddan. To ɗan ƙasar Masar za ka ga su an fi samun ire-iren waɗannan a wurin. Haka wasu abin har yakan yi musu tasiri har a karatun Alƙur'ani. Yawa Ƙur'ani ba, wasu har a Ƙur'ani faragulun. To kaga irin waɗannan ne fuqaha'u suke magana a kai. Yanzu hadisi sallah sai su ce to ba za a ji su sallah ba, Allahumma sai in sun yi muhawala sun kasa, kuma kai ka zo ka samu kanka a cikin limancin su, amma ba za a ɗauko shi wannan a naɗa shi liman ba, sai dai a cikin al'ummar da ya zan duk haka suke ya sai su ta yin faragulin ɗinsu duk gaba ɗaya. Don haka kowa yi su lihu lil'akar an ya kuna imaman lahu. To kaga to in ka dawo wurin littafin kuma raddul azhan az-zuhri tunanin kwakwalwa, idan sun mutane cewa suke raddul azhar kawai suke cewa, to ka gani, to Allah ya taimake mu. To ba wata doka, malam yace wala yajibu ta'abbudu taghyirul matni bin naqsi wal muradif, bai halatta a yi gangancin sauya matanin hadisi ba ta hanyar naƙasa shi ko kuma kawo mishi muradif, a kawo wata kalma da za ta zama madadin wata. A nan abinda ake nufi da taƙaita hadisi jama'a, a duk wanda ya yi ilimi akan harkar jarida ya san akwai abin nan editing da kuma summary. Yanzu aka ce muna so ka taƙaita mana kissar Annabi Yusuf a cikin Alƙur'ani, abinda muke so ka taƙaita ta a shafi guda, sai ka ce wani dattijo shi Annabi ne, baban shi ma Annabi ne, kakan shi ma Annabi ne, sunan shi Ya'qub dan Ishaqa dan Ibrahim, sai ya haifi ‘ya’ya, waɗannan su goma ɗakin su ɗaya, waɗannan su biyu ɗakin su ɗaya, amma sai zuciyar su ta fi karkata wajen so na ɗabi’a akan guda ɗaya daga cikin biyunsa, sai waɗancan goma suka je suka yi taro akan wannan. Ka za ka zama ni da nan yanzu sai ka ga cikin shafi ɗaya sai ka taƙaita kissar Annabi Yusuf a cikin shafi ɗaya, wanda Qur'ani kuma wurin shafi biyar ne ko bakwai. To yanzu irin wannan naƙasawar samarin labari, malai ce to bai halatta a yi wa hadisin Annabi haka ba sallallahu alaihi wasallam, ma'ana duk tsawonsu ka kawo shi a yanzu ko ɗan ne ake so a cire a ciki a cire, amma dai a kawo shi gaba ɗaya. Kun ji dokar farko, doka ta biyu ko kuma muradif, wata kalma ce wani bai fahimta ba, sai kai kaga tunda bai fahimci wannan kalmar ba, bari ka ɗauko wata ka ɗora. Misali alhuzni, da ka zo sai ka ce alhamdu, to wannan ma bai halatta ba, domin abin da yake faruwa jama'a da wahala kaga kalmomi guda biyu ma'anarsu daya. Wallahi muna dai dauka ma'ana ɗaya ne, amma wallahi da wahala. Amma za ku ganka tani ku je ku dauki littafin fiqhul lugha wa sirrul arabiyya na al-Imam al-Sa'labi, za ku ga duk wata kalma ta larabci da kake fassara ta da ita da ɗayarta ma'ana ɗaya, za ka ba ma'anarsu ɗaya ba. To ko a Hausa al-huzni bacin rai, al-hammu damuwa, al-ghammu min kufurci, wanda daga nan sai mutuwa, akwai baƙin cikin da an kai kuwa ana jiran ka mutu ne. To shi sai ake kira min kufurci, sai ake kai wani ya fuka min kufurci, to wannan ban haka matsa biyu ne. To kaga ire-iren waɗannan kalmomi ba za ka ɗauko wannan yanzu ta wakilci wannan ba, domin al-huzni. Mun fahimta da kyau jama'a. Idan ba a yi a hankali ba wajen irin wannan, wato za a waye gari abinda annabi yake faɗi daban abinda mutane ke fahimta daban. To don haka ake so ko ba Balarabe ba ne kai, ka faɗi kalmar a yadda take na ɗaya kenan, kuma ka san wajibi ne ka iya larabcin da za ka kuɓutar da lafuzan annabi a yadda suke. To amma sai malam yace illa li'alimin bima yuhilul ma'ani, sai ga masani game da yadda ma'anoni suke kewaye junansu. To yanzu ina ma'anar wannan istisna'in, wanda ya zama malami ne masanin ma'anoni, to yana iya cire wata kalma da ta zo cikin hadisi ya iya kawo wanda take muradifarta. To amma bari ku ji akwai maganganu da malami a nan, ina so in karanto mana su a nan insha Allah. Yake amma ikhtisarul hadisi, bangane da takaita hadisi fa, dogon hadisi ka takaita shi kamar da shi takaitacce. Fal aktharuna ala jawazihi, mafi yawancin malamai sun ce ya halatta bi sharti an yakuna alladhi yakhtasiruhu aliman, amma fa da sharadin wanda yake yin ikhtisarin ya zama malami ne. Ina ma'anar malami? Malami ne da ya kware a hadisi, malami ne da ya kware a fiqhi, ku ji wannan jama'a, malami ne da kuma ya kware a cikin harshen Larabci. Don in ba haka ba, zai zabge daga cikin hadisin ya bayar da abin da fiqhin da za a fahimta na abin da ya bayar ba shi ne madalilin asalin hadisin yake nunawa ba. Kun san akwai dogon hadisi wanda in ka karanto shi gaba daya sai baka wata matsala ta fiqh ba yadda take, amma aka bi aka daddatse shi in ka karanta yadda kuma baka dauki matsalar fiqhiyya kuma sai ka gaba haka ba. To kun ga in aka samu malamin da ya kware game da irin waɗannan abubuwan ba, to ba shi ne irin malamin da ake cewa ba. Don haka sai malam yake cewa li'anna al-alima la yanqusu min al-hadith illa ma la ta'alluqa lahu bima yubqihi minhu, domin malami masani ba zai rage komai a hadisi ba sai ga abin da ba yi da alaƙa da abin da ake bari, duk abin da yake da alaƙa da nafazin da za a bari to ba zai cire shi ba in dai malami ne. An gane wannan da kyau? Sai ya ce bi haifi la takhtalifu dilala, ta yadda yake ko da an rage shi ɗin dilalar shi yana da tsawo da dilalar shi an taƙaita shi ba za ta saɓa ba, wala yaktammu al-bayan, kuma ba za a yi asarar bayanin ba, bayanin da asalin hadisi yake dauke da shi saƙon. Hatta yakuna al-mazkuru wal-mahdhufu bi manzilati khabaraini, ta yadda in har ya biya rage shi ba tare da ya kware ba sai zama abin da aka ambata da wanda aka share sai zama kamar hadisai biyu ne, wanda yana cewa daban wannan yana cewa daban, kun san akwai irin haka. To in har haka ne to bai halatta yayi ba, sai yake auya dillu ma zakarahu ala ma hazafahu bi khilafil jahil, ko kuma zama yake aw yadullu ma zakarahu ala ma hazafahu, ko kuma zama abin da ya ainihin wato ambata yana nuni zuwa ga abin da ya shari, to nan ma ba a yadda ba. Kun fahimci magana? Abin da ya ambata yanzan yana nuni ne zuwa ga abin da ya share, to zai zan akwai wata bukata zuwa ga abin da aka share ke, wato akwai abubuwan da in ka zo a hadisi ka cire su sai zama wato kamar tantabara ce ka cire mata fufuke ba za ta iya tashi ba. Akwai abin da kuma in ka cire din sai zama ba abin da ya rage amma kuma ka cire. To kai ya zama abin da ka cire ka zubar da abin da ka bari su zama abubuwa ne waɗanda shi wanda aka bari din yana nuni zuwa ga wanda aka share. A sai dai zama wanda aka share din wato abu ne wanda kamar yadda ya faɗi da farko kamar bai da wata alaƙa da abin da aka bari gaba ɗaya. Sai yake bi khilafin jahili sabanin jahili fa innahu qad yanqusu ma la ta'alluqu ko ma lahu ta'alluqun ma lahu ta'alluqun domin jahili zai iya rage abin da yake da alaƙa da maganar da ake ka tarkin istisna'i kamar barin istisna'i ko ya kawo magana illa din da aka ce sai ya cire ta kawai. To in ya cire illa din nan yanzu kamar maganar nan da muke akai wala yajuzu ta'ammudu taghyir al-matn bin naqs wal muradif in yazo sai bar wannan sai cire illa li alimin bima yuhilu al-ma'ani. Shi hukunci ya canza ko bai canza ba don yanzu in ya bar in ya cire illa din nan ya bar magana ta zama amma kenan ya zama bai halatta ba kawai koma gawa. To jama'a kun ji wannan magana ta anan akwai ƙarin magana da malami amma kafin mu tafi da nisa bari muku misalin wannan ikhtisar din shi Ibn Hajar yana daga cikin mutanen da Allah ya baiwa a cikin sanin hadisi. Idan kana karanta hadisan bulughul maram dawa zaka gane ikhtisar ne hadisan bulughul maram in kana yawan karanta su kana kuma karanto asalin littafin ko da baka karanto asalin littafin da aka dauko in kana karanta umdatul ahkamul kubra ta makadisi ba su rabba kuma kana yawan karatun littafin nailul awbar to zaka iya gano cewa da yawancin hadisan da ke cikin bulughul maram ikhtisari ne. Bari mu nuna muku wani shariran hadisi a cikin sahihul bukhari da Ibn Hajar ya zo kawai sai kawo shi a sadara daya kamar kace da rabi hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka yi tafiya sai zama babu ruwan da za a yi alwala sai annabi ya kira Aliyu da shi da wani mutum yace ku je ku ɗibo ruwa. Sai Aliyu suka shiga daji sai suka haɗu da wata mace ba musulma ba ce mushrika ce ta ɗibo ruwa a salka guda biyu a raƙuminta ta saki ɗaya da ta saki ɗaya suka ce ke bawa Allah ina kika samu ruwa sai ta ce cakida rabona da ruwa tun jiya iwar haka kaga tun jiya iwar haka ta samu ruwan kuma take tafiya sannan ta zo ne yanzu kuma Aliyu ya ce ai mu yanzu muke buƙatar ruwa yanzu mu kuma zamu tafi ne har sai gobe iwar haka zamu kai wurin ruwan sai jibi iwar haka mu dawo nan a kawai yanzu sai aka nuna mata authority sai Aliyu ya ce mu tafi yanzu an kama ki kenan mu tafi sai ce ila ila ayin sai ce ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ila allazi yuqalu lahu sabi' wannan da aka ce ya zo da sabon addini nan ya karkace ya bar addinin iyayen shi sai Aliyu bai ce na'am ba sai ce mata huwa allazi ta'anina eh wannan din da yake ke nufi dan kai ya fade in yace eh wato shi ma yadda annabi ya karkace ne kenan dan haka kaga Aliyu ya iya hikima aka tasa ta aka tafi da aka je aka durƙusar da raƙumi aka sauke ta aka samo katon kwano haka sai aka juye ruwanta da aka juye ruwanta annabi ya ɗiba ya kurkura baki ya mayar sai ce kowa ya zo mai wankan janaba mai wanka mai sha mai alwala kowa ya yi buƙata ruwa ya dawo yadda yake har ya ƙaru aka cika mata waɗannan abubuwan ta aka mayar mata har ruwa ya ƙara yawa fiye da yadda yake da ita dai tana tsaye tana kallon mu'jiza sallallahu alaihi wasallam to ta yi shiru da aka gama annabi ya dube ta yace kin ga dai ba mu rage komai daga cikin ruwan ki ba sai eh sai annabi ya ɗauko wani zani sai ya shimfiɗa sai ya ce to ku kuma ku yi mata alheri mai kuɗi ya kawo mai abinci aka tara mata da kuɗi da abinci da tsaraba da aka ɗaure mata da aka ɗora ta akan raƙuminta aka ɗora mata salkan ruwanta da aka kawo tsaraba kuma aka ɗora mata to ɗan uwanta da ƙawayenta sun taho a bayanta, amma yanzu kun ga ita tunda an tsaye da ita sai dan bata isa gida da wuri ba, da suka isa gida wanke lafiya bata zo ba, aka ce a'a ya aka ita ta riga za ta tahowa, ana mamakin sai ga ta tazo. To ta zo yanzu ne abin yi, wanke ina kika tsaya? Sai kawai sai ta ce al'ajabu, mamaki. Ta ce kun ga mutumin nan da ake cewa ya zo da sabon addinin nan? To lallai idan dai ba da gaske annabi ba ne shi Allah ya aiko shi, to tsakanin sama da ƙasa ko ba wanda ya fi shi ƙarya. Sai to in annabi ne to kuma wannan matsala babu mamaki, amma in ba annabi ba ne to wannan ya fi kowa ƙarya a duniya, don ita ta gani ko dai mu'ujiza ko ƙarya abinda suke so da ce. To ana nan sahabbai in suka tafi yaƙi, in suka zo wannan ƙauyen sai su ce a ƙauyen nan akwai wata mata ta taɓa mana alheri, a bar ƙauyen, ba a taɓa shiga ƙauyen ba. Sannan sai matan nan ta ce kun ga kuma mutanen nan suna kawo yaƙi duk sun cinye garurukan da ke gefen mu, amma saboda na taɓa musu alheri ba sa shigowa nan, me yasa ba za mu je mu koma shiga addinin su ba? Gaba ɗayan mutanen ƙauye sai aka je sai aka shiga addini. To yanzu ka je wannan hadisi, in ka je babin taimama za ka ganin shi shafi guda ne a cikin Sahihul Bukhari. To amma da Ibn Hajar ya zo a Bulughul Maram sai ce anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika, da annabi da sahabbai sun yi alwala da salkar wata mata mushrika. Yanzu duk wannan labarin Ibn Hajar ya zubar da shi ya kawo iyanan kawai, yanzu shine fiqhun da ke ciki ya halatta ina musulmi in je in samu arni, baƙin arni in je na gauriya mai kyau kawai in yi alwala. Yaya ya samo ruwan salkar? Ai me ya salka? Akuya ce ake yankawa, in aka zo ba za a feɗe ba sai a zare naman ta ta wuya, wannan fatar ta ta sai a juya ta a gyara a gyara, sai a ɗinke tsiliyar da sauran sai a gyara ta zama jarkar, ta zama wurin zuba ruwa. To yanzu yayi yanka wannan mushrika ce matar, sai aka ce duk ka bincika, don haka in ka shiga ƙasar arnan nan ƙabilun nan yaya yaya ba yanka ina suka samu ruwa, man shanun yaya aka yi shanun yanka suka yaya aka yi, ka ci abinci kawai ka tafi sai in ka ga abin da zai halatta ba, amma zahirin abin da ka gani halatta ne. To yanzu kaga duk wannan abin da Ibn Hajar ya kawo yana son ya nuna fiqhun da ake so a cire a hadisin nan a cikin wannan sadara ɗayar an cire, kuma ba a rage komai ba a can. Dunduwancin labari ne na siyasa da mu'ujiza da karama da abubuwa, amma asalin fiqhun da ake so a cire a cikin wannan hadisin ga abin da ya shafi ruwa, ruwa mai tsarki shi ne za ka iya samun shi ko a wurin arni ne. Ko kun fahimci wannan da ke jama'a? To yanzu in kun gane wannan, yanzu iktisarin hadisi ne nan ko ba iktisari ba? Iktisari ne, amma kun ga zauri muhimmin bai zubar da abin da ake nema ba. To ya halatta, shi ne sai malam yake cewa wa amma riwayati bil ma'ana, ita ko riwaya da ma'ana, ka ruwaito hadisi da ma'anar shi. To kun gane ma'anar riwaya da ma'ana kuwa? Misali wato kawai sai ka bibi yadda labarin ya faru a yadda aka baka, to sai ka bada shi. Ko kuma a ce malaminka da ya karantar da kai ƙurayshanci yake yi, kai kuma in ka zo ba za ka yi ƙurayshanci ba sai ka faɗi da irin lahajar ka al'arabi. Misali Abu Huraira, Abu Huraira ba balarabe ba ne, ba baƙuraishe ba ne, afuwan Usain ba baƙuraishe ba ne, Abu Musa al-Ash'ari ba baƙuraishe ba ne, waɗannan duk ba ƙurayshawa ba ne. To yanzu Abu Huraira yana ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai kalmomin da Abu Huraira an annabi ya faɗi baya fahimtar su. Misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa hatil mudiya, al-mudiya. Abu Huraira yake mal mudiya, sai annabi yake as-sikin, as-sikin wuka, shi mutumin ƙasar Yaman ne. Kaga larabcin su ba su san al-mudiya ba. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙuraishi ne, Hashimi. To Abubakar baƙuraishe ne, amma kuma Tayyi. Umar baƙuraishe ne, Al-Adli. Usman baƙuraishe ne, Al-Amawi. To kaji matsala a ƙurantawan ma kaji sun cancanta, saboda su Larabawa batun batun ne, daga wannan anguwar zuwa dan layin can sai ka ji wani irin larabcin ne daban. Idan haka ke zama a Quraishawan ma to suna da sabanin kalmomi fa. Yanzu ku karanta suratul Maryam ku ji mamakin Allah, kalma ɗaya ce kuma duk Quraishanci ne, amma tsakanin batsinin su Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin Makka da bayan garin Makka ne aka samu sabani, amma da yake Allah na kowa ne sai iske imalin kalmomin guda biyu, amma kuma kalmomin karo suke da juna. Karanta kissan Maryam, kissan Zakariya a farkon suratul Maryam, inda Annabi Zakariya yake cewa wa inni balagtu min al-kibari itiya. To kun ga kalmar itiya a wannan wurin, itiya da Quraishanci irin wanda ke bakin Annabi shine sallallahu alaihi wasallama, na'ati ne, adjective ne, shine da Hausa tukub, na tsufa tukub, wato siffar tsufa ce tsufan ya yi yawa. To tukub din nan to shine itiya, wato siffa ce ta nuna wannan ya tsufa sosai. To kasafi sai sai cikin suratul Maryam din kuma sai ce thumma ko sanunajjil ladina taqaw nazaru zalimin fiha fiya da inda yake cewa menene thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ala arrahmani ashaddu ala arrahmani itiya. Itiya a nan kuma ɗan banza mai tsaurin kai shege shi ne itiya, nan kuma kalma ce mugu mai zagi ce. Thumma lananzi anna min kulli shi'atin, dama kafirai aka ce za a sa su duk su kneel down su durƙusa a gefen jahannama ko. To a kowace ƙungiya ta kafirai sai Allah ya ce zai rinƙa bi kuma yana janyo ayyuhum ashaddu ala rahmani. Itiya wane ne ya fi tsuwa ga Allah, waye mara kunya shegen ciki, kama a America sai a jawo Bush misali shi ne itiyan ciki misali misali nake yi, ka gane? To ka ga yanzu dubi kalmar itiya a nan tana ma'anar tukub, a nan kuma dan banza shege. To ka ga kuma duk Quraishanci ne, amma wannan Quraishanci ne nufa Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ɗan cikin Makka. To da ka fita bayan Makka in ka gangara kurin su Umar, su ne abin nan ƴan ƙabilar su adawi adu din nan, to su kuma su ne suke haka. To Abubakar kuma batai ne ne, don haka so da dama Aisha ita kuma wannan abin nan larabcin irin na gidansu take, wani abin Annabi ya faɗa mata sai ya fassara mata. Za ka gane haka in kana rayuwa a ƙasar Hausa, Bakano da Bakatsine da Basakwace da Bazazzagi da Bazanfare, waɗannan duk Hausawa ne, amma kuma kalma ɗaya in ka faɗi a nan in ka tafi Sokoto sai ta zama zagi. Misali a Hausa ta Sokoto a nan sai ka ce gindin bishiya, gindin ko kuma mu ɗauki gajeren mutum guntu a Sokoto sai ka ga ya ce kai wanga guntun ga, kai wanga guntun ga, sai ka ga ya juyo. To amma a Kano in ka ce mutum guntu to ɓarawo kenan. To amma a Sokoto guntu gajere to kaga aike maka guntu, to yanzu guntu to guntu yanzu a Sokoto ba komai bane, kawai ana nufin wanda bai da tsawo dan gajere. Amma kaga a Kano kuma a ce guntu, to guntun nan ba wai ƙarfi irin ba, su kuma ɓarawo ne, amma sai a saka ya sai a uwan shi guntu ne ke eh a ce a ce sanan to kaga irin waɗannan abubuwan suna nan a cikin yarurruka da yawa. To yanzu don Allah idan ka ga kalmar gajere sai ka fassara ta da guntu, to ta yi kenan? To kaga dole sai an samu masani game da yadda ihalar ma'anoni take. To shi yasa ake buƙatar malamin da ya zan yana fassara jama'a, to ya kware da harshen Larabci, ya kuma kware da harshen da yake fassara. To akwai kuma wata matsala a wajen fassara jama'a, akwai harshen asali, akwai harshen da ba na asali ba. Yanzu Turanci fa ba harshe ba ne, Turanci ba harshe ne na asali ba, yare ne da ya faru tsakanin Greek da Latin da Faransanci sai ya haifu. To don haka su ma Turawan England da suke wannan shigantaka suka kirkiro din, don asalin Yahudawa ne, sai suka kirkiro a cikin waɗannan yarurrukan sai suka fitar da yare. Su kuma sai waɗannan Amerika suka yi musu tawaye, kuma Amerika sai suka yi ta cancanta wasu abubuwan na Turanci, ma'anan wa kitabatan. Yanzu idan ka zo zaka fassara Qur'ani da Turanci, to aiki ya same ka, saboda Larabci harshe ne na asali, Turanci ko ba harshe ne na asali ba. To duk yaran da ba harshe ne na asali ba yana da matsala. Yanzu misali akwai wani yare Swahili, Swahili ma ba yaren asali ba ne, yare ne tsakanin Larabci da wasu yarurruka na wannan wurare. To idan fassara ta kama ka, dole sai ka rinka duba ma'anoni, kamar da nake faɗi kullum, ka kware da wancan yaren wanda kake fassarowa, ka kuma kware da wannan da kake yi. In ba haka ba sai ga an samu matsala. Misali jama'a, yanzu anan nakan ce a nan ƙasar Adamawa kan ba a jin Hausa, ana dai fahimta abin da ake fahimta. Yaro ne ya ce na zo filinka ban kalle ka ba, nace tsarki ya tabbata ga Allah. Na zo filinka ban kalle ka ba. To wannan ba Hausa bace sam, ba Hausa bace wannan sam, wannan ba Hausa bace, domin wannan gwaranci ya shigo ciki, wato direct translation ne, word to word translation. I came to your place, I did not look at you, haka fa yace. Kaga ko a Turanci ba zai karba haka ba, ko a Turanci wannan is wrong. Yana son yace ne I came to your place, I did not see you. To sai yace na zo wurinka ban ganka ba, na zo wurinka ban ganka ba. To amma nan sai na ji gaba ɗaya ba amfani da ni, sai fili. Sai ce ka je filin mutumin can, a'a ka je wurin mutumin can. To ka ga yanzu misali wanda yake yin irin wannan Hausar, idan ka ce mishi fassara to za a samu matsala, domin abin da yake faruwa Hausawa in suna ji za su rinka fahimtar wani abu daban wanda ba shi ne asali ake faɗi a yaren ba. Ina fatan an gane. To don haka tafsirin Qur'ani ya fi sauƙi ga mutumin da ya kware da Larabci ya yi da Larabcin, amma in bai kware da wani yaren ba, aka ce ya yi zuwa wani yaren, to zai ta kame-kame, zai ta kame-kame gaskiya, saboda Allah. Shi ya sa a cikin Fulani kan ban taɓa jin ba Fulatanin da yake sarrafa Hausa irin ɗahir Bauchi ba, akwai Fulatanci a bakin shi gar, kuma yana iya sarrafa Hausa gaskiya, ban taɓa jin ba Fulatani haka ba tsakanina da Allah. A'a ni mace a da ba ban taɓa ji ba, ka ga mu kai irin mu dama ba a magana mu a cikin Fulani tunda ba mu jin ko kwa ɗaya, amma wanda yake jin Fulatanci da Fulatanci a bakin shi gar, yau ya kuma yanzu yana fassara Hausa, duk wata kalma ya zo fassara ta sai ya dubo kalmar da ta dace a Hausa ya fassara ta. Ina tabbatar muku da cewa ba duka malamai ne Hausawa ma suke da irin wannan abin nan, communication abin nan, command din yadda suke sarrafa Hausar haka ba, don Hausa tana da irin wannan. Idan ka kware da Hausa za ka ga kusan duk wata kalma a Larabci za ka ga akwai ta. To amma iya Hausar fa da kuma kwarewa a Hausar. Misali akwai lokacin da na rubuta wasu ƴan jaridu nake suna kuskure da suke cewa madubin ƴan tawaye, madubi da Hausa shugaba na kirki kenan, shugaban banza kattaji ake cewa wace kattajin yan tata to kattaji shine shugaban yan iska kenan gidan tata gidan karuwai yan tawaye to sai a ce kattaji amma madubi in aka ce madubi yan tawaye to Hausar babu semantic a cikin ta an hada hagu da dama to Allah ya taimaka إنه لا يكتشوا فالخلاف فيها شهير وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا بندن برواية بمعنى سأباني يا شهر أتكي سيدي متي ينشم على ما يسنع شواياها لتا رواية بمعنى ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به لذلك كما في كارفة هجة ما لمن نفكتها لتا suka ce ai malamai sun hadu akan ya halatta ai sharhin shari'ar musulunci ga waɗanda ba larabawa ba da yaran su amma fa ga wanda ya kware da yaran nasu to kaga kuma inda matsala ce dan haka ashe kun ga dole ne kowa ya kware da yaran su dan ya je fasara wa mutanen garin su shari'ar musulunci da yaran da suke ya fahimta kuma wannan abu ne wanda yake da sauki dan haka yanzu misali anan Adamawa mutane suna son ai tafsirin alqur'ani da Hausa amma abin da ya dace a yi da fulatanci domin sun dubu hinta fulatanci in aka zo aka yi da Hausan akwai abubuwan da suna cikin fahimta in ka jiho wata Hausar sai fahimtar ta tsinke saboda ba ka fahimci me kake nufi a dan wannan gurin ba to wajibi ne kowaɗanne al'umma su iya harshensu da kyau don haka nakan yawan aibanta matasa za ga wannan asalin shi bai rabe ne ya daina jin yarabanci wannan ba nufe ne ya daina ji wannan kaza ya daina kowa zai ya tare a Hausa shi zai ga Hausa ba accommodating kowa komai da ɗaya ka wata lantai maka goyi yace wani eh kabila ne fa wani eh a kai baka haji haba da Allah kabila ne wani ka kai ki bai Hausa har ya mutu nan to ka ji ba a aidan Hausa sai an gano asalin ka to saboda haka kun ga malamin yake cewa to fa idza jazal ibdalu فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى إذا هروزا يا علتا أفسر العربي أتنجا شيئا ونهرشا لبا فجوازه باللغة العربية أولى تؤتي حلتي في الهرشا العربي شيئا في داشيوا تؤما سيديدك أرشما لن تبدي جمكا ويكيل ويكيل سيسي وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه أظن لدي جوابات أنا مغانا أكن كويا حلتا أي رواية دمعنا كويا حلتا با أما فا ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه أبين دي في داشي وأكاو حديثي بلفظ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإيشي باتعرض أن صوي وانا أبو أتتين شبا قال القاضي إياب القاضي إياب للشفافة ثم له حديثين هنا بالشافي الإلماع أتتين من الشاف الناشي الإلماع أشافي نتلي إيه سبعين له إيه ينبغي سد باب الرواية بالمعنى يا كما تأتوشي قوف الرواية دا معنى لأن لا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن سبودا كده ينبغي تنتنت بيزة تسي وآيا تنتنت كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا كما يد تندى هزوا ينزو يا أيدي شحراء أيدي وفيافة زمع لغيرها سيسا تسي وكيا تنتنت كي رواية دا معنى kuma yanzu bai cancanta ba don haka jama'a kamar karatun littafai da fassara tafsiri da muke ji karatun tafan fiqh karatun tafan hadisi suna ta ji a gidajen radio mutane su ne da Hausa amma gaskiya mu da ke fahimta Hausa da yawa sai mukan fahimci kai tsaye abin bai fassaru ba kuma abin da nassi yake cewa daban abin da kai kuma kake cewa daban misali da ko fiqh ka ji ahalin da yake idza ta'ayyanati najasatu غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله قال بي أكثرها وسألنك جيد أكثر أنت إذا تعينت النجاسة إذا النجاسة تعين تتندق أن أنت كنت أغرأ فصرها في أمان شوير أنت فإن التبست سيأتي إنتفن طمع في أمان شوير أنت تولى هوسر بتاع sam abinda nassin akhbari yake cewa daban abinda kuma fassara take cewa daban wannan yana daga cikin kurakure da muka shayi a maganar fassara fiqh abinda yake cewa idza ta'ayyanatil najasatu abinda baka fassara ba haushi idan aka ga najasa ma'ana ta'ayyanat ido al'ainu ya ganta gata shine ta'ayyana din kenan sai in najasa ta bayyana gata sai ce gusula mahalluha sai a wanke wurin amma fa'ilin tabassat ma ma'anan iltibas idan ta saje ba ta fantsama ba ina ma'anar sajewa yaro ne mun fitsari a nan sai nace bari mun tashi wa'azi ko mun tashi karatu zan wanke da muka tashi sai na manta sai da aka zo ai sallar isha a liman yaro ya maka fitsari da sai nace in haka ne ai ba wurin nan sai nace au ya kun ga wurin ba wannan da mane ma ko ko nan to yanzu in tabasa wannan wurin ne najasa ya saje da wanda bai da najasa duk sun zama iri daya to gusila saubu kulluhu sai a wanke tufafin gaba daya amma in kace in tabasa in ta fantsama ai ko ahalari bai ce in ta fantsama ba in dai aka fantsama ta ko ina ta zama gata ai dole a wanke ta to kaga wuri na daya wuri na biyu a cikin risala da yake wal mar'atu duna rajuli yace ita mace dunar rajuli tana ƙasa da namiji ne fil jahari a wajen bayyana karatu in suka zo sai su ce mace ba kamar namiji ba ce a wajen bayyana karatu namiji yana bayyana mace ba ta bayyana idan duk sai aka gina iyayenmu da matan aure da kowa da kowa mata a boye suke karatun sallar asuba da sallar isha da kowace sallah duna anan ƙasa mace tana ƙasan namiji a wajen bayyana karatu idan namiji zai bayyana da ƙarfi mace za ta bayyana ta yadda kanta to hadhihi al-aqfa al-fahisha بالنسبه للترجمه dan haka dole ne in mutum zai tarjama min lisanin ila ghairihi la budda an yumarisa baina al-lisanaini aw al-lughataini ka kware da wancan yaran ka kware da wannan yaran sai ka zo sai ka fassara to sai zama idan ɗalibanku suka tashi suka iya larabci sai zama sun fahimci addini yadda ya kamata in ba haka ba al-imam ibn adi al-jurjani ne littafin al-jarh wa ta'dil har ya rubuta littafin nan fa baya jin larabci sai dai yana jin larabci ne dan na rubutu da sauransu amma na hawo wannan bai iya ba ka zo ka ga inda maf'ulu bihi mansubun bil fataha in afwan مفعول به منصوب بالالف عند ابن النسائيه صليت سيتي ركعتان فبدون صليت ركعتين سيتي صليت ركعتان سيتي هاتان مدد هاتان الركعتان سيتي هاتان الركعتين ده هكا في رجل تلتاسن غبادي مجلدي 8 بي يا رسول amma kuma ya kai yayin rubutu a cikin jarh wa ta'dil
ya kore amma
kuma yi to da yaran su ake koya musu yanzu da mun wannan darasin duk ba da Hausa muke yi ba in ba sa'a akai ba yanzu ran da kaje zaka koyi ilimin da larabci sai ne ba ka wahala sai fa yana da cikin mashru'i da nan gaba da mu abin nan duk ilimin irin wannan in dai ka kai a koya maka irin wannan to nan gaba da larabci zamu rinka yi domin da mu ga dalilin mutuncin malaman nan da suka rubuta sannan ba laraba bane kuma haka suka mai da larabci ya zama musu harshen darasi suka karanta suka karantar suka rubuta akan haka har suka waye gari larabcin ya zama musu jiki ga su shi dan fodiyo ga su Abdullahi Gondu duk waɗannan sun yi abubuwan su da larabci amma mai kullum mun matsale Hausa kuma duka ne kamar ma zaka ji wani lokacin ake Allah ya kiyaye to jama'a ku yi bi sai malam yake fa in khasiyal ma'ana idan har ma'ana ta boye ihtija ila sharhil gharibi aka buƙaci zuwa ga sharhin wata kalma ita ce gharib anan anan yanzu gharib ana magana kalmar da ba a saba jin ta ba a hadisi ba gharib na hadisi mai hanya da ya bayanin mushkil da kuma bayani na abin da yake mushkil to wannan ainihin ya halatta ina fata an gane to anan matsala ta maganar gharibu ta zo jama'a kun ga duk da lokaci ya tawo amma muna da wadataccen lokacin da za mu saka wannan matsala idan kana karatun Qur'ani jama'a idan ka ga kalma ta larabci idan ka saba jinta to ka fara ba ta ma'anarta al-lughawi. Idan ta dauka shikenan, idan ba ta dauka ba to labudda ka nemi ma'ana al-istilahi. Masalan misali fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, kayi addu'a ga ubangijinka wanhar, sannan kuma ka soke dabbobi. Yanzu wannan kalmar fasalli dole a da'a dube ta, tana nufin addu'a ne? Ba addu'a take nufi ba. Amma kaga kuma annabanta kuma wurin ya zauna a haka, kai addu'a. To anan kaga labudda kana buƙatar ka samu ƙamus na Al-Qur'ani. Na fatar an gane, don ka gane ne haƙiƙanin sallah. Sannan wanhar soke dabbobi, an naharu. Sayyidina Ali kuma ya fassara da ɗora hannu alan nahari, akan ƙirji kuma. To yanzu a shekaga in har ana samun abin da zaka ga zahirin shi ga abin da yake nufi, amma in ka koma ka ji ba haka ake nufi ba, to fa min babu aula, idan ka ga Allah ya ce fi jidiha, sai ka ce to wannan jidi ɗin nan ba a saba jin shi a ba a Larabci. Idan ka je kana karantawa a cikin littattafai waɗanda suke fassara kalmomin Al-Qur'ani, sai ka ji sun ce asfala, asfalul unuqi, nan ne wuya gaba ɗayan shi. To nan inda sarƙa take kwanciya nan ne ake cewa jidu asali. Dan haka yace fi jidiha, me yasa bai ce fi unuqiha ba? Ai kowa ya san ba a nan ake sa sarƙa ba, sarƙa an sa ta ina take kwanciya? A ƙasan wuya. Dan haka hikimar Qur'ani sai yace fi jidiha, bai ce fi unuqiha ba. To ashe kaga idan ba kai a hankali ba, sai ka je kana fassara Al-Qur'ani da wani abu wanda ba shi ne Allah yake cewa ba. Dan haka malamai suka yi marmari suka yi rubutu dangane da ƙamus na Al-Qur'ani, wanda na san ya shahara shi ne ƙamus Al-Qur'an na Al-Imam Ad-Damighani, ya rasu wajen shekaru 800 da ta wuce wannan malami. Ad-Damighani sunan littafin ƙamus Al-Qur'an. Sannan kuma Makhluf, malam Makhluf Ahmad ko Muhammad Makhluf, shi ma ya yi littafi ya sa mishi ƙamus Al-Qur'an ɗan ƙarami haka. To malamai dai sun yi aiki a kan haka. To game da hadisi, hadisi shi ne inda ya fi matsala. Saboda na ɗaya, Qur'ani inda zai zama gaba ɗaya maganganun Allah ne, amma hadisi ba duka ne maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai maganganun Annabi a ciki, akwai na sahabbai, akwai na tabi'ai, akwai na masu riwaya. To a ƙarƙashin wannan sai zan kalmomi da ke zuwa cikin hadisi, to sun kafi kashi biyu. Akwai waɗanda suke zuwa da ma'anarsu ta lugha, akwai waɗanda suke zuwa da saɓanin ma'anarsu ta lugha ko da suna da alaƙa da haka. A wannan munasabar, saboda ina ga akwai wata gaba da zan yi magana akan hadisin ajinu a can ƙarshe, bari yi magana shi a yanzu. Misali, Al-Azraq ɗan Qais almajirin Abdullahi ɗan Umar ya ce ra'aytu bina Umara ya ajinu fi salati ya atanidu ala yadayhi idha qama. Kullu abin da Azraq yake kenan. Ra'aytu ibn Umar ya'jinu fi salati, naga ibn Umar yana ajinu a sallah. Ya atamidu ala yadayhi, sai kuma ya dogara akan hannayen shi idha qama, idan zai miƙe. Al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi shi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Gharibul Hadith, mujallada ta 5 juz'i na 2 shafi na 525. To me ma'anar wannan hadisi? Shi da kansa Al-Imam Abu Ishaq ya fassara shi, dama littafi ne na fassara kalmomin da ba a saba jin su ba a cikin hadisi. Babban malamin hadisi ne kuma ƙwararre ne a cikin harshen Larabci, almajirin Imamu Ahmad ibn Hanbali, shi ya rubuta littafin. Littafin ƙamus ne na hadisi, sai ɗauko kalma a cikin hadisi, sai ce kalma kaza ta zo a cikin hadisi kaza, wannan kalmar ta sake zuwa, wannan kalmar ta sake zuwa, sai faɗi hadisan, sannan sai koma ya faɗi ma'anar da ta zo da shi a kowane hadisi. Da ya zo da ita a nan, sai ce ayya ajinu ɗin yana da alaƙa da al'ajinu. Menene al'ajinu? Shi ne ƙullu da ake dama na koko ko na kunu. Yaya ake matsar shi in ana matse ƙullu? Haka ake sa hannu a matse a dunƙule. Sai to shi ne abin da shi wannan tabi'i ya yi ta'abiri da ya ajinu fi salati. Don haka yanzu abin da ake ce sai kai amfani da ƙwaƙwalwarka, sai ka haɗa yadda abin yake. Ya ce ya ga malamin shi yana ajinu a sallah, to zai zama yana damun ƙullu a sallah? To ashe yana kamanta aikin ne, yaya mai damun ƙullu take tana matsewa haka? Yake to ya ga malamin nashi yana haka. To in yi haka ɗin da yake da su, sai ce ya atamidu ala yadai, sai dogara akan hannaye, idza qama, idan zai tashi. To in ka fahimci hadisin a haka, ka fita daga don ruɗani da wata hayaniya. Yazo sai ya ce ai ya kabidu yadaihi, yana dunƙula hannayen shi kama ya fa'alun nabi ya ajinul ajina, kamar yadda mai damun ƙulli take yi. Ka ji na ɗaya kenan. Yanzu ka ga kalmar nan, to daga cikin kuskure wanda muka ji da yawa wasu ƴan asaba sun faɗa a cikin harkar malanta, shi ne mutum sai ce ai shi ya duba kalmar dictionary. Gaskiya, saboda Allah, da zarar mutum ya ce ya duba dictionary akan wannan kalmar, sai mu ji mutuncin shi ya zube na malanta gaba ɗaya. Saboda na ɗaya, ashe shi bai ma san hadisi ba tukuna. Domin in ka ga kalma a cikin hadisi wadda baka saba ganin ta ba, ba a dictionary kake duba ba. Na biyu, abu mafi zafi, sai mutum ya ce a dictionary ma ya duba munjid. Munjid littafi ne na kiristoci, jama'a, ba littafi musulmi ba ne. Idan mun zo darasi gobe, zan zo muku da gamsassun bayanai, zan zo da munjid ɗin da littafan da aka rubuta a kai, kuma zan nuna muku wuraren da ke nuna. Kiristoci Roman Catholic Larabawa na ƙasar Masar sun suka yi munjid, don haka littafi ne na kiristoci, kuma sun yi shi ne don addinin Christianity. Domin duk ta'arifat da suke kawowa na sallah da azumi, ta'arifat da suke kawowa ala istilah al-masihi, to kaga yana daga cikin kuskure. Mutum ya ce ya ji ya duba shi a munjid, ya ga a munjid an ce kamar yadda tsoho yake tashi, shi ne da ya faɗa haka. Sai na ce to ai kaga in ma a haka ne ka faɗi kenan, don ai tsoho dama yadda ake faɗi in zai tashi ɗin yana dunƙula hannun ne haka, baya iya shimfiɗa hannun, shi ne alaƙar da ta fa. Na ce amma aula in da ya dace da ka je ka duba wannan kalma, shi ne ka je ka duba ta a cikin littattafan malaman hadisi waɗanda suka yi domin ƙamus na hadisi. Na ce to kun ga bambancin wanda ya zo koyi ilimi a wurin malamai da kuma wanda kawai ya ji ne a kafet. Ilimin matsalolin hadisi ka koyi shi wurin malamai, shi yasa ko ga kowace matsala muka zo nan, sai na zo da littafi da zan nuna muku. Gharibul hadis na al-Imam Abu Ishaq al-Harbi, gharibul hadis na al-Imam al-Harbi, al-Fa'iq fi gharibul hadis, غريب الحديث عن الإمام ابن قتيبة في بضمالني ابن الأصيل تترات قبعة إيسي النهاية في غريب الحديث مجلد إيديا ودنا نصير الدكشناري نما على من حديثي إفعال يزو مدى في هارك الكمبيوتر منا دا كمبيوتر دكشناري أكوي كوميونيكيشن دكشناري أكوي بايبل دكشناري أكوي فيزيكس دكشناري أكوي ساينس دكشناري kowane fanni yana da dictionary shi, jama'a. To me yasa ba a takaito akan Oxford dictionary da duka ya fassara mana abin da muke so? Idan ka ce wa Oxford dictionary kana neman ya fassara maka me flash memory, bai ma san shi ba, babu a ciki. In ka ce kana neman hard disk, bai san shi ba, don istilahat ne. yanzu in aka zo ana maganar fiqh a cikin babin hajji sai kaga ana maganar wasu irin kalmomi a ce haza afafiyin wanda yazo daga nesa ba dan Makka bane ga hukuncin salata to irin waɗannan abubuwa dole ne jama'a karka yadda a nada ka malami ba kai karatu ba kuma in ma ka zama malami baka san wani abu ba in ya taso to ka nemi yaya abin yake don kaka fada kuskure amma ina gaya muku kaulan wahidan babu wani duk wani tawili babu ma'ana kalma ajin dunkul hannu shi kansa Nasir bin al-Albani haka ya fassara ta a talkhis litafis fatis sala ya shi ne zai da shi dana ma na san yin wannan magana a kai sannan hatta shi'a da basu yarda da wannan ba Humaini bin Zaid Hariri Rasulullah a mujalladin farko da yake shi ma haka ya fassara ainihin wannan kalma yace karka sake ka dunkula hannunka yi amfani da kalmar ajnubi saboda shi a duk abin da safan sunna sun da akai to za su ce kada kai kamar yadda yake kada ka sake ka ce amin a sallah kar kuma ka runguma hannunka a kirji a sallah in ka faɗa amin sallah ka ta baki ya ka yi faɗi a cikin Hariri Rasulullah mujalladin farko to gashi haka malam Nasir bin al-Albani ya ka a cikin wannan littafi nashi a talkhis na ainihin sifatus salah ina fata an gane don haka duk wanda yake da littafin sai ya je ainihin ya karanta saboda lokaci ya kure mana ne gashi inda yake ar-rak'atu thaniya thumma yanhaddu mu'tamidan 'ala al-ardi bi yadayhi al-maqbudatayn kama yaqbudu huma al-'ajilu ila ar-rak'atu thaniya saboda haka ma'ana kalmar kenan dai ana magana wannan hadisi amma akwai bangaci da wani malami a Saudiya yake suna Bakar Abdullah Abu Zaid to in Allah ya kai mu gode sun yi magana wannan gangancin da malami ne muhtaram abin girmamawa amma sai ki ga harkar da ba ta shi ba to kullun dama da zaran ka wuce